Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 3 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
A jiya Asabar Ukraine ta faɗi cewa ita ke da iko da ke babban birnin kasar da kewayensa yayin da sojojin Russia suka jami. Prime Minister kasar Pakistan ya shaida kyar a wani yunkurin tumbuke shi daga makamansa. Wata fashewa a tsakiyar Kabul, babban birnin Afghanistan a yau Lahadi ta jikata akalla mutane 15.
Kadan labarin kenan. Anya ko yan garkuwa da kananan yara sun daddara duk wanda abin da ya biyo bayan garkuwa da yarinya Hanifa.
An kama wata mai suna Farida Usman wadda ita ma a gidan maji take. Inda ta tabbatar ma yan sanda cewa ita ta dauki wannan yaron.
A jamhuriyar Niger kuwa Kirista ne yake wa yan uwansu musulmi fatan alkhairi albarkacin wata mai tsarki na Ramadan.
Da mu Krista da musulmi duka ya kamata mu hada kai mu kaunaci juna domin duka mai dan muka duba tarihin halitta duka mu yan uwan juna ne daga zuriya guda muka fito.
Za kuma aji inda aka kwana a rikicin kujerar dan majalisar wakilai ta Bali da Gasol. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo da Shamsi Hamza Ibrahim kan gabatar. Amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A jiya Asabar Ukraine ta faɗi cewa ita ke da iko da ke babban birnin kasar da kewayensa yayin da sojojin Russia suka janye. Jami'an tsaro da na leken asirin Amurka da sauran kasashen yammacin duniya sun yi gargadin cewa Moscow na sakewa dakaranta wuri don shirin abin da fadar Kremlin ta ce zai mai da hankali akan yankin Donbas da ke gabashin Ukraine. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da rahoton cewa Ukraine ta sake kwace garuruwa da ƙauyuka fiye da 30 a kusa da Kyiv. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadin cewa abinda Russia ta bari babban bala'i ne a Kyiv da garuruwan da ke kusa. Yankin da aka binne ababen fashewa a filaye, gidaje da kayan aiki. Shugaban ya yi ikirarin cewa hatta gawarwakin mutane an dana musu ababen fashewa. Prime Minister kasar Pakistan ya shaida kyar a wani yunkurin tumbuke shi daga makamansa. A daidai lokacin da aka fara zaman majalisar dokokin kasar don duba yiwuwar tsige Imran Khan, ministan shari'a kasar Fawad Hussein ya buƙaci kakakin majalisar ya ayyana ƙuri'ar yankan kauna a matsayin wacce ta sabawa doka saboda Amurka ce take tsabatan. A wani dan takaitaccen jawabi, ministan ya ambaci wani sashi na kundin tsarin mulkin kasar da ke cewa yin biyayya ga kasa shine babban abin da ya rataya akan kowane dan kasa. Daga nan sai kakakin majalisar ya ayyana ƙuri'ar yankan kauna da aka shirya kadawa akan Prime Minister Imran Khan a matsayin wacce ta sabawa kundin tsarin mulkin kasar. Nan take kuma ya dage zaman majalisar na musamman. Amurka dai ta musanta taka rawa a yankurin tsige Prime Minister. Jim kadan bayan dage zaman, Khan ya yi wa ƴan kasar dan takaitaccen jawabi inda ya ce ya shawarci shugaban Pakistan da ya soke dukkan majalisun dokokin larduna da na kasa ya kuma sa a yi sabbin zabuka. Bayan shawarar Khan, shugaba Arif Alvi ya rushe majalisun sannan kuma ya sa za a gudanar da zabuka a cikin kwanaki 90. Wata fashewa a tsakiyar Kabul babban birnin Afghanistan a yau Lahadi ta jikata akalla mutane 15 a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Nan take dai ba a san ko me ya haddasa fashewar ba. Kuma babu wanda ya dauki alhakin kai harin. Hukumomin Taliban ba su ce komai ba a nan take. Wani bidiyo da kamfanin dillancin labaran AP ya dauka ya nuna yadda aka kwashe waɗanda suka jakkata daga wurin. Wani mai canjin kuɗi, Wise Ahmed, ya ce fashewar ta faru ne a cikin wata kasuwa da masu hada-hadar canjin kuɗi ke harkokinsu. An rufe kasuwar ba tare da ɓata lokaci ba, kuma jami'an tsaron Taliban sun kewaye wurin. Fashewar ita ce ta farko a babban birnin Afghanistan cikin watanni. Shugabannin Taliban na Afghanistan sun tashi tsaye wajen daukar matakan tsaro a yawancin sassan kasar tun bayan da suka kwace mulki a watan Agustan bara. Wata kungiya mai alaka da mayakan IS a lardin Khorasan da ake kira IS-K ita ce babbar barazanar da 'yan Taliban ke fuskanta. 'Yan Taliban din sun kaddamar da farmaki akan kungiyar a wuraren da suka fi karfi a gabashin Afghanistan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka saki kama wata matar aure da laifin sace wani dan makwabta dan neman kudin fansa. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Satar mutane domin neman kudin fansa abu ne da ya jima yana so sa rayukan yan Najeriya tare da kara jefa tsoro a cikin zukatan su musamman ganin yanzu ba matafiya kadai ba kowa na iya fadawa tarkon masu satar jama'ar sau da yawa ana samun rahotannin kama masu aikata wannan mummunan dabi'ar sai dai akasari daga nan ba za a kara jin komai ba abinda wasu ke gani shike kara baiwa masu aikata wannan dabi'ar damar ci gaba da ita har ma da shigowar wasu sababbi a cikin aika-aikar Rundunar 'yan sandan Najeriya yanzu haka tana rike da wata matar aure da ta kama a garin gidan Madi a karamar komulkin Tangaza na jihar Sokoto da take tuhuma akan satar yaro dan shekara 3 dan makwabcinta don neman kudin fansa. Kakakin rundunar a Sokoto ASP Sanusi Abubakar ya ce mahaifin yaron ne ya kawo karar cewa an sace yaron sa kuma an kira shi da wata lambar waya ana neman ya biya naira miliyan 2 ko kuma a kashe yaron. Daga nan sai rundunar ta soma bincike.
Da aka soma bincike da bigiyar wannan wayar an kama wata mai suna Farida Usman wadda ita ma a gidan Madi take inda ta tabbatar ma 'yan sanda cewa ita ta dauki wannan yaron a ranar 30 ga watan 3 da misalin karfe 10 ta dauke shi zuwa garin Tangaza ga wata kanwarta mai suna Amira Abubakar da cewa wannan yaron diyar kishiyarta ne ba shi da lafiya ta kawo mata shi a jiya domin ta je wani kauye don samun mishi magani to kafin ta samu maganin ta dawo dubu suka cika inda 'yan sanda suka yi nasarar kame ta inda take shaida ma 'yan sanda cewa wannan dan makocin su ne ta dauke saboda kamera miliyan 2
to ko me wannan matar za ta ce akan tuhumar da ake yi mata Masu shari akan lamuran yau da kullun na ganin cewa sakaci da ake nunawa wajen daukar matakan ladabtar da masu aikata laifuka na yin tasiri ga cigaba da samun aikata irin waɗannan laifukan. Farfesa Tukuru Muhammad Baba na da irin wannan ra'ayin.
Jami'an tsaro da shari'a suna da nasu laifi na cewa da an kama mutum an ba da labari an kama ga abin da yi da kuma kuma 'yan jaridu shikenan sai a bar magana. Ba a sake jinta ya kamata wannan ma a duba wannan na cewa in an kama mutum ko 'yan jarida da sauran jama'a a bi diddige labarin a ji karshen ta me ya faru da shi don ya zama horo ga wane ya ishi wane tsoron Allah.
Rundunar 'yan sandan da ta ce da ta kammala bincike akan wannan matar da ma wasu mutane da ta kama da aikata wasu laifuka na daban za ta gurfanar da su gaban kuliya. To sai dai 'yan Najeriya na fatar ganin ana hukunta masu aikata irin waɗannan laifuka ko zai kasance gargaɗi ga wasu da ke aikata makamantansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Birtaniya na fuskantar adadin tarihi na masu kamuwa da COVID-19 inda kusan mutane miliyan 5 ko kuma mutum 1 cikin 13 ke kamuwa da cutar a cewar alƙaluman hukumomin ƙasar. Rahotannin yaduwar cutar sosai na zuwa ne a ranar da Birtaniya ta dakatar da yin gwajin COVID kyauta ga galibin al'ummarta a zaman wani bangare na shirin Prime Minister Boris Johnson na rayuwa da COVID. A ƙarƙashin shirin na Johnson dole ne mutanen da ba su da wata lalura da ke tattare da hadarin kamuwa da COVID-19 su biya gwajin cutar don gano ko sun kamu da ita ko a'a. Ana ganin nau'in Omicron na BA.2 mai saurin yaduwa shine ya haddasa yaduwar cutar kamar wutar daji, nau'in da kuma ya janyo karuwar mutane a asibitoci da mace-mace. Kodayake ana sa ran adadin masu kamuwa da cutar zai fara raguwa a wannan watan da wata mai zuwa a cewar jami'ai. Sojoji dauke da makamai a Sri Lanka sun dakile wata zanga-zanga a yau Lahadi ta bijirewa dokar hana fita don nuna rashin jin dadin tabarbarewar tattalin arziki da tsibirin ke fama da shi bayan da hukumomin kasar suka toshe shafukan sada zumunta don shawo kan zanga-zangar. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya na fuskantar matsanancin karancin abinci, man fetur da sauran kayayyakin masarufi, tare da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yawan daukewar wutar lantarki. A wani koma bayan tattalin arziki mafi muni da kasar ta gani tun bayan samun yancin kai daga Birtaniya a shekarar 1948. Shugaba Gotabaya Rajapaksa ya ayyana dokar ta baci ranar Juma'a da ta gabata. Kwana ɗaya bayan da jama'a suka yi yunkurin kutsawa cikin gidansa da ke Colombo babban birnin kasar. Haka kuma an sanya dokar hana fita a fadin kasar har zuwa safiyar gobe Litinin. Samaji Janabel Wagaya, babban hadakar jam'iyyun 'yan adawar Sri Lanka, ta yitar da matakin toshe kafafen sada zumuntar da aka yi a yau Lahadi don dakile zanga-zangar da ke ƙara zafafa. Ta kuma ce lokaci ya yi da ya kamata gwamnatin kasar ta yi murabus.
To gida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu wannan karan jamhuriyar Niger muka nufa. Inda al'ummar Kirista ke wa ƴan uwansu musulmi fatan alkhairi da barka da fara azumin watan Ramadan. Haruna Mamman Bako gare ka.
A daidai lokacin da musulmin jamhuriyar Niger da takwarorinsu na Najeriya da ma na sauran duniya ke ci gaba da dannawa zuwa cikin sabon watan azumin Ramadan na wannan shekara ta 2022, Kiristoci ne a jamhuriyar Niger a wani mataki na misalta ma duniya irin zaman kwanciyar hankali da lumana tsakanin musulmi da Kiristoci. Kiristocin suka yi amfani da wannan damar domin yi wa musulmin jamhuriyar Niger da ma na sauran duniya barka da shigowar wannan azumin Ramadan na wannan shekara lami lafiya.
Ina mai suna Pastor Jamilu Bulus, ina zama a nan Niger garin Masallata yankin gundumar Gwanni. Muna fatan alheri ga su ƴan uwanmu abokan zaman mu musulmi wa inda taurin alherin Ubangiji Allah ya sake kawo wata shekara sun sake ganin lokaci na azumi na Ramadan. Muna muku fatan alheri, muna muku fatan yin ibada cikin koshin lafiya cikin salama, kuma Ubangiji Allah ya amsa addu'o'i da za a yi a wannan lokaci na Ramadan don mu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasashen mu.
Kiristocin sun yi kira ga dukkan musulmi a ko ina suke a waɗannan kasashe na Niger Najeriya ta la'akari da irin iftila'in da kasashen biyu suke fama da shi na tsaro da ko dakkan hare-hare a iyakokin jamhuriyar Niger da ma garkuwa da mutane da yaki na boko ta haramun a tarayyar Najeriya. Shi yasa suka yi kira ga dukkan musulmi da su yi amfani da wannan lokaci na azumin Ramadan domin su roki Allah tabaraka wa ta'ala domin ganin an samu saukin wannan bala'i da ma wannan matsala ta tsaro da ta haddabi kasashen biyu da ma sauran kasashen duniya.
Ya kamata musulmi ku yi amfani da wannan dama ta wannan lokaci na azumin Ramadan, mu yi kuka ga Allah, mu roki Ubangiji Allah ya bada salama da sa kwanciyar hankali a cikin kasashen mu, domin dukan kasashe akwai musulmi, akwai Krista, akwai kuma sauran mutane wanda ke zama cikin kasa. To ya kamata mu addu'a domin kasar Najeriya da kasar Nijar da sauran kasashe da Ubangiji Allah zai ba mu zaman lafiya. Da mu Krista da musulmi duka ya kamata mu hada kai mu kaunaci juna, domin duka mu idan muka duba tarihin halitta dukan mu ƴan uwan juna ne, daga zuriya guda muka fito. To saboda haka ya kamata mu yi kuka ga Ubangiji cikin wannan lokaci na Ramadan, Ubangiji Allah ya kawo salama da kwanciyar hankali. Kuma haka mu ma Krista muna yin addu'a domin salama da kwanciyar hankali, domin irin zamanin da muke ciki zamani ne wanda abubuwan suke faruwa mun kasa fahimta, ba mu san yadda zamu yi ba in ba mu kai kuka ga Allah ba.
Musulmi a nasu bangare sun nuna farin cikin su ganin cewa akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin mabambanta addinan biyu, musulmi da kristoci a jamhuriyar Niger. Har ma idan irin wannan lokaci ya kama, kristocin na amfani da wannan dama domin taya su murna da musu fatan alkhairi na soma wannan azumin Ramadan, kamar su ma yanda suke yi idan lokacin da ake yin bukukuwa da ma azumce-azumce na kristoci, taya su murna idan wannan lokaci ya kama. Kamar yanda shugaban kungiyar
nan ta haɗin kan mabambanta addini ta gundumar birnin Kwani Malam Muhammadu Dan Wazifa ya yi mini ƙarin bayani
kullun abin da afatan mu shine zai zama lahiya wanda kullun ma su ma idan kirtocin nan sun kai kirsa mata so ka ƙare muka zo mu gaida su sai mun zauna wuri ɗaya da mu da su sai sun ji dadi sun gode sukan kai mana ziyara gidajen mu idan an yi sallah kuma sukan zo dan haka wannan abu na mai kyau
yanzu haka da yana iya cewa ana ci gaba da azumin a kasashen guda biyu kuma wannan na nuna kyautawar dangantaka wanda ke kai ma wani lokaci bangarorin guda biyu musulmi da kristoci ko a Nijar ko a irin Najeriya sukan hadu a cikin watan azumin na Ramadan domin budin baki a lokaci daya Haruna Mammana Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Bari mu koma Najeriya inda za a ji halin da ake ciki game da daddiyar rigimar nan ta kujerar dan majalisar wakilai mai wakiltar Bali da Gasol a jihar Taraba Muhammad Salisu Garba gare ka
Kimanin shekaru uku kenan ana takartan kasa da nuna wa juna ya tsakanin kujerar memba mai wakiltar majalisar Bali da Gasol a majalisar dokoki na tarayyar Najeriya sanadiyar wannan rikicin kuwa ya biyo bayan sakamakon rikicin cikin gida da ya barke tsakanin jam'iyyar APC inda Garba Garba shede ke kalubalantar Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak ta karbe kujerar ta mallakawa Abdulsalam Gambo Mubarak bayan shafe shekaru biyu kuwa Honorable Garba Garba shede ya sake nausawa kotu da nufin cewa a bi masa kadu a karbo masa kujeransa wata kotu mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya dake da zama a Jalingo ta yanke hukunci akan cewar majalisar wakilai ta yi gaggawar ratsar da Honorable Garba Garba Shede amma sai dai lamarin ya ci tura Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak yace lalle babu yadda za a yi kakacin majalisar dokokin Najeriya ya ratsar da Honorable Garba Garba Shede sakamakon har yanzu suna kotun daukaka kara
ba yadda za a yi shugaban majalisa ya ratsar da shi saboda an daukaka karan wannan shari'a tana gaban Court of Appeal sai idan har an ji wannan karan an yanke hukunci sakamakon hukuncin ne shi kakakin majalisa zai amfani da shi to ganin haka mu kuma bamu gamsu da wannan hukunci da aka yanke a Federal High Court din ba muka daukaka kara zuwa Court of Appeal Yola
Honorable Garba Garba Shede dai yace har yanzu bai damu da maganar da Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak yake yi ba ya maida zargin nasa ga fadar shugaban kasa inda yake tunanin cewar wani jigo a cikin gwamnatin shugaban kasa ne ya sa hannu cikin wannan lamarin
kakakin Majalisa Sarki Abba yana iko da shi wanda ta faru da ni koda umurnin kotu ne ai gashi nan ba kotu ne ta bada umurni ba yace Sarki Abba ya ce kada rantsar da ni na kira Garba Shehu a waya nace masa gashi abin da yake faruwa na kawo order daga kotu a rantsar da ni amma speaker ya fito bulo cikin jama'a yace min Sarki Abba ya ce kada a rantsar da ni Garba Shehu yace to umbari in sun dawo Najeriya za a yi magana
Malam Garba Shehu mai magana da yawun shugaban kasar Najeriya ta harkan yada labarai wanda yace
ba ni da hannu a ciki shugaban kasa zai da hannu a cikin matsala Allah da annabi dole ne ya je bi inda Allah take je warware ka ci kotu ba za ta shiga harkan majalisa ba za ta shiga harkan bangaren ciki kowanne a cikin su shiga shin kansu
to ko ta yaya ma muhangan shari'a za ta dubi wannan lamarin akan wannan kujerar majalisar Bali da Gasol a majalisar dokokin Najeriya Barisa Idris Abdullahi Jalo lauya ne mai zaman kansa a jihar Taraban wanda yace
bai yiwu a ce za a rantsar da shi a yanzu sai idan an kammala wannan shari'a dan kuda an gama ta a Yola gaban kotun daukaka kara duk wanda ya yi nasara ko kuma wanda bai nasara ba yana iya garzayawa kotun koli kuma ni na sani suna da wani al'ada a majalisa misali in akwai wani hukunci kotu da ya warware nasaran wani dan majalisa da dama can yana nan zai yi wuya su rantsar da shi idan har ya daukaka kara sai in an dangana ga kotun karshe mana kotun koli kenan
wannan takaddamar dai an dade ana kongabakon baya da ita kan wannan kujera mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar dokokin Najeriya Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
a gaida Salisu yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya Shamsi Hamza Ibrahim na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar Madalla idan za a yi tunawa a ranar Asabar da ta gabata ne jam'iyyar mai mulki a Najeriya wato APC ta yi babban taron ta na kasa don fidda sabbin jagororinta da za su ja ragamarta kuma an samu halattar dubban jama'a da suka shaida wannan taro a duk inda dubban jama'a suka taro taro to sai ka samu na banza da na kirki. Daya daga cikin manyan abubuwan da suka fi jan hankali shine yanda aka sace wayoyin mutane da suka halarci wannan taro. Fatima Hamza Sahara na daya daga cikin ganau na wannan lamari a wannan rana.
Kin ko so irin haka ba abin da ba zai iya faruwa ba. So kuma abin da nake guduwa shi yazo ya afu ya faru ma mutane da yawa yayin da yake tunani. Dan mu ma kanmu da muka shiga cikin ciwo haka da za a shige cikin gidan. Ina jin jakana nake gaya ni sai na didde ma na sa wayoyina da abubuwa na cikin jakana yi cikin jaka amma ta gefe a sai na ji jakana yana min nauyi ta gefe nake gaya ni a in sa hannu in ji haka sai na ji ai hannun mutum ne yake so shi ke cikin hannu a kawai shi ya tafi cikin jaka hannun ya zari na ƙara zufi na ƙara gyara jakan na rufe na dare shi gaba. So akwai mutane da yawa da dama da muke aiki da su wani in ya shigo sai ce mu an dauke mishi waya daya wani kuma ya zo ya ce an dauke mishi wallet duk ga su nan mun ga sannan kuma yanda barayi da yawa suka samu daman afkawa mutane har suka sassace wa mutane waya a lokacin da jama'a suka taru da yawa ina ga polisawa sun so su dan baje taron haka amma da gwai suka dan buga tiyaga to wannan buga tiyaga din da aka yi shi ma ya contribute ma barayi su barayi ne kiga san ko suna shafa ruwa ya idan su ba sa jin tiyaga din ne oh ba sani ba a lokacin da aka buga mutane a neman gudu gudu ido 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 a haka aka ƙara sassacewa mutane mutane da aka sace musu waya ba an buga tiyaga shi kanshi Allah ya yawa dai dan ni abun mamaki ma wanda nace miki ya sa min hannu yana bayana na ji nauyin da zan jira da zan ina ga ya miki malama kin tiya da na kalli kayan da yasa kwata kwata ma shi yasa ma ban iya mai magana ba da dan jira nan na san shi yasa ma alon da zan iya wanka mai ma bai yi kama kwata kwata da barawo ba kika ga shadda cikin shadda yake kai bulmi shadda to ina ma za ka kalle shi kike barawo kuma na tabbata ina gaban shi da danna min hannu yasa cikin na rike hannun na jira ko ita kam yana salati kira ki ce a wayannan dan kin gansu kallan yan daba ne sune barayin kuma a ainihin barayin ma kiga ba kallan yan daba ba ba irin wanda ake kallon su kaman ko yan shashi ba ne mutane ne kamulallu nake ga ni kin san irin wayannan mutanen ba ko they are professional akan harkan sata kinka
ko da yake dai rahotanni sun yi nuni da cewa jami'an tsaro sun yi nasarar kama wasu daga cikin waɗanda suka yi satan wayoyin mutane a taron sai dai duba da yadda ci gaba ya zo na zamani wayar salula dai ta zama abokiyar tafi da rayuwa ga mafi yawancin mutane saboda komai nasu ya koma ta kan waya babbar tambaya anan ita ce yaya zaka ci idan aka ce an sace maka waya ga dai Yusuf ya uwu daura da tsokaci kan wannan batu
ita waya abu ne wanda yake mafi saukin dauka kamar mu a gida mukan ce sane akan ce yan sane suna dan shigowa ba tare da ka ankara ba kawai sai ka ji sun dauke kuma sai ka laliba ma ka ji babu to wannan abin yana ba su saukin dauka fiye da su ce za su dauki wani abu kuma a shekarun baya idan aka dauke mutum waya idan ka je ka dauki kwalin wayar ka kai wurin yan sanda zaki ga an dage an gano ina wayar take amma kamar a wannan yan shekarun kamar last year haka da yawa na jo su suna cewa sun je sai a ce musu ko ba su network kamar dai yanzu abin ba a yi to wannan yana daya daga cikin abin da yake kara wa su masu satar wayan karfin gwiwar cewa su zo sata tunda zan ke kallon wannan babban taron da aka yi na Eagle Square na APC zaki ga wayoyin da aka sace ba wanda ya san adadin su kuma duk wanda aka sata aka tafi zai wahala ta dawo ba dan komai ba mutum ya sace waya ya je ya cire sim card in ka kira ya za a yi dan a ranar convention din na je wurin City Park nan Wuseto in mun je mun yi wani dan meeting haka muna fitowa bakin gate security bakin gate din sai na ga suna dukan wani sun dore shi a bakin gate din sai nake mamaki ya gate na shiga da fita zaka ga irin wannan muna zuwa sai muka ga ashe wani ne suka kamo ga wani can shi ma a waje sun kamo shi su bi dukan su abinda suke a ranar fa su ba ma Eagle Square din ba a cikin gari nan cikin gaban park din su security din sun kula da abinda yaran suka yi suka kamo su suka daure su ke musu wani duka tun je kula abin ne yana zama ya zama kamar abu mafi sauki ga su masu yin wannan sata to saboda haka shi sanya suka maida hankali garin dauka waya kuma an dauka din ba za a iya tracking ba da tracking nayi kowa tsoro yake ko zata suka je da wani wuri su ci gaba su daukar waya saboda ka dauki waya dalilin wayar wannan sai sai an kawo barawon da aka yi sata to amma yanzu saboda babu tracking din yana daya daga cikin ina ga abin da ke ba su karfin gwiwar yin sace-sacen ba tare da jin wani tsoro ko wani shayi ba
haka to duba da ganin cewa waya ta zama tamkar wani rayuwa a tare da mu abu ne wanda mutum ba zai iya yi babu ita ba kuma duba da cewa wayan nan tana sadaka da abubuwa iri-iri da ke duniya baki daya to idan mutum an sace mishi waya ya zai ji
gaskiya satar waya yana daya daga cikin abin da zaka ji tamkar an yi maka mutuwa kin san wanda aka yi mishi mutuwa zaki gan shi cikin wani yanayi na takura da damuwa to wanda aka dauke waya yakan ji kamar haka dalilin shine kamar yadda kika ce da yawa a yanzu ko ni yanzu personally ni kaina duk wani abu da zan yi ko nake yi a computer na ma nayi connecting din shi da waya na a yanzu an kira ni an ce ana buƙatar wani abu kai tsaye da waya na zan fara duba abinda naga ba zan iya bane dole zan je in dauko computer ko in yi packing duba abin na fito da ita in je in dauka to wannan wayar da za a dauka na farko bayanan ka gaba daya abinda shafi abubuwa na abinda ake cewa personal abubuwa shine kamar contact da sauran abubuwa sannan ka dawo bangaren harkar kuɗi yanzu kin ga line ka shine kudinka line ka shine bibiyan ɗinka line ka shine kai kawai line ka yanzu ko yanzu mutuwa kai kamar yadda naje intern wani lokaci naje ne ce ya mun welcome back kawai ana duba aka bani nake tambayar su meye dalili suka ce ai line wannan nawa ko mutuwa nayi yanzu ba wanda ya sai welcome back din shi to kin ga kenan wannan line shine kai gaba daya financial ɗinka anan yake harkar ka ta harkar mu'amala ta kuɗi haka harka ta abin nan katin ɗin ƙasa ma'ana nin da sauransu national database haka komai da komai saboda haka gaba ɗaya ranar da aka ce an ɗauke mutum waya to tashin hankali da bala'in da aka saka shine na rasa duka waɗannan abubuwa kuma sannan hadarin da zaka iya fuskanta shine kutse za a iya kutse ma'ana ai hakin a shiga a tattaba maka wasu abubuwa waɗanda sai dai Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shine hadarin da ke cikin asara waya
ma sauraro anan zamu dakata cikin shirin nan wannan lokaci albashi a shiri na gaba za a ji abin da ya kamata a yi da zaran an sace maka waya tare da kwararre kan harkar sadarwa yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi Ramadan Mubarak bi salam
a gaida Shamsiya yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina shawartar ƴan uwa na musulmai cewa mu dukufa da neman gafarar Allah tare da yawaita yin addu'o'i da tsaida salloli akan lokaci da ziyartar wuraren tafsirai da farantawa junanmu albarkacin wannan watan na Ramadan wanda Allah ya azurta mu da shi. Shi kuma Usaini dan wata karasuwa daga jihar Yobe cewa yayi salam VOA Hausa dan Allah ku bani dama nayi kira ga manyan ƴan kasuwan mu da kananan su
to da fatan an afana yanzu kuma lokaci yayi da za a ji falar azumi albarkacin watan Ramadan
sunana Jabir Sani mai hula limamin masallacin Juma'a na Sultan Sara Abubakar dake Guyo Lokoso Sokoto azumin watan Ramadan yana da falaloli masu yawa cikin manyan falalolin shi akwai cewa cikin shi Allah ya saukar da Qur'ani kamar da Allah ya ce shahrur Ramadan allazi unzila fihi alquran Allah ya zabe ya saukar da Qur'ani a cikin wannan babban falalar shi cikin falalar watan azumin Ramadan akwai cike yake samun lailatul qadar wanda ibada ciki tana daidai da ibada ko kuma tafi ibada cikin wata dubu cikin falalar azumin watan Ramadan akwai cewa azumi da sallar dare suna yin ceto ga bawa ranar alkiyama kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi ya ce ya Allah na hana mai abincin shi da rana ka bani ceton shi sallar dare ta ce ya Allah na ana mai bacci da daddare ka bani ceton shi Annabi ya ce sai kuma a ba su ceton bawa yana cikin falalar azumi cewa Allah ya tabbata ta Allah yana cewa dukkan ayyukan dan Adam nashi ne face azumi shi nauni kuma ne yake sakawa don haka Allah kadai ke iya saka la da azumi yana cikin falalar azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun mujna azumi garkuwa ne yana kare mutane daga cututtuka a nan duniya yana kare mutane daga girman kai da dagawa sannan lahira yana kare su daga wutar jahannama azumi an ce kai kai cikin fa'idodi ne shine kai abin da Allah ya azama ka doki nauyi ka doki wani shika shike cikin shika musulunci guda biyar falala ta azumi tana da yawa cikin ta akwai cewa duk wanda ya azumi saboda Allah yana neman yadda Allah ta za a gafarta mai duk abin da ya gabata na zanubban shi haka wannan wata ne mai falala azumi ciki yana da falala kwarai da gaske yana kiran mutane su dage babban abin da zakawa Allah a cikin wannan watan shine kai mai azumi babu wani abin da duk abin da ake wannan rita sai Ramadan irin na karatun Qur'ani irin na sadaka irin na sallar dare babu wanda kai falala shi farillar ta azumi kai ta sannan wannan abun su biyo baya
to da fatan an amfana da wannan muka kawo a ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Lina Sakilu da shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu ne ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam